أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka a cikin masallacin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar An Awaki bypass. A yau 19 ga watan Sha'ban, hijira annabi tana 1447, wanda shi ne daidai da 7 ga watan 2 iladiya 2026, inda muke karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam. A yau kuma shi ne darasi na 19. Za mu tashi babul haid, babun da yake magana a kan haiba. Idan aka ce al-haid a wajen malaman lugar Larabci, ma'anarsa abin da yake gudana, zuba, shatata, shi ake cewa al-hayd. Amma a wajen malaman fiqhu, malaman da suke magana akan shari'a, wato idan aka ce al-hayd shine zubar jini na ɗabi'a, macen da take da lafiya a samu jini yana fitowa daga gabanta a wani lokaci sananne, lokacin da ta kai munzalin, ta zama mace, ta kai munzali na balaga, kuma wannan zubar jinin shi yake tabbatar da cewa za ta iya ɗaukar ciki. Wannan matar za ta iya ɗaukar ciki, kamar yadda babban malami Ibn al-Bassam yake cewa Allah ya masa rahma, ce shi jinin haiba Allah da hikimarsa da rahmarsa ya sanya shi a cikin cikin mahaifar mace. Jinin haiza yana fitowa ne daga cikin mahaifar macen da ta kai munzali, domin ya zama mata, ya zama abinci ga jaririn da yake ciki. Idan mace ta ɗauki ciki, to wannan jinin da yake fitowa ba zai fito mata ba, sai ya juya ta hanyar wani pipe, sai ya zama wato ɗan da yake cikinta shi yake shan wannan jinin a matsayin abinci, sai ya zame masa abinci da rahmatin Allah. Ranar da ta haihu, wannan jini sai ya juya, maimakon ya fito ta mahaifarta, sai ya bi wani fayyace, sai ya koma cikin mamanta, sai ya zama nonon da yaro yake sha. Wannan jinin dai da kuke gani. Saboda haka, idan mace ko ba ciki ne da ita ba, ba ta shayarwa, to sai jinin, tunda ba ta da ɗa, da jinin zai zama abincinsa, ba ta shayarwa ballan zai zama nono da zai dinga wato zai juya ya zama abincin jariri. To idan wani lokaci tunda jini ne da yake ƙaruwa sai ya fito, shi ne sai a ce lokacin al'ada ta yi. Ana ganewa? Don haka da wuya, da wuya ka ga macen da take da ciki ko take shayarwa, da wuya ta yi al'ada, saboda jinin yana da inda yake tafiya. Ana samu ɗaiɗai ku, amma kaɗan ne matan da suke shayarwa ko matan da suke da ciki, da wuya ka ga sun yi al'ada, saboda jinin yana da wani aikinsa. Don haka shi wannan jini da yake fitowa daga cikin cikin mahaifiya, daga cikin wato mahaifin mace, yana da hukunce-hukunce a shari'a ta Musulunci. Saboda haka sai malam ya yi masa babi damu ka gane ka sanar da iyalinka cewa idan ta ga wannan ga hukuncin da shi sai malam ya bude hadisi wannan babi da hadisi na nana Aisha tunda harka ce ta mata عن عائشة رضي الله عنها كوايدوبا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحق نعم اتترويت من حديث wata sahabiya sunanta Fatima ƴar Abi Ubaysh kakanta wato kakanta sunansa Al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay mutuniyar maka ce tana daga cikin wato matan da suke hijira suka dawo Madina to ita ce ta zo wajen manzon Allah صلى الله عليه وسلم فقالت ستك تشيرشي إني أستحاب يا مأكيم الله ني أنجر ربيني تزبد جيني أمانة شمتا إنا إن استحاب باجنا هاي بابا جيني نيكي فتوة متى باها سيوا تشي فلا أقهب كل أنا زبد جي كل جيني بانا باها سيوا kullun kujini yana fitowa daga gabana sunan sa istihaba mana jini ne ba na al'ada don jinin al'ada yana da kaloli yana da lokaci yana da kalarsa shi jinin al'ada na haida jini ne da yake fitowa baki yana da karni kuma baya huce kwana 15 a cikin wata to ita tace kullun jini take a wata gabaki daya a shekara jini take kaga ba jini bane shi sa aka sa masa sunan istihaba fitowar sa shi wancan na al'ada yana fitowa tare da tunkudo juna yana pushin din juna dan haka mata suke samun ciwo a tare da shi wata mara ta ciwo wata cikinta wani kanta wata kaikayin ido an bai ci magana shi ko wannan bai da ciwo kuma shi ja ne ba mai ruwan hanta bane sai tace kullun haka nake ya maikin Allah to idan naga irin wannan jinin jena sallah kenan tunda kullun bana samun sarki tunda a kaida ta san cewa mai haiza ba ta yin sallah sai tace to ni ta ba haiza bace jini ne kullun yake zuwa daina sallah kenan ya maikin Allah fala la sai annabi ce aya zaki daina sallah ba zaki daina sallah ba annabi ce inna zaliki irqul wannan jinin da yake ta zuban miki wata jijiya ce ta dan tsinke sai take zubar da jinin wani wata jijiya da wannan jinin na cuta walakin yadda zaki da'i salata qadratan ayyam allati kunti ta'idina fiha tunda ke kullun sai kin zubar da jini a kaida yadda Allah ya tsara wa mata shine duk wata za su zubar da wannan jinin wata ce kwana 3 wata ce 6 wata ce 7 wata ce 10 wata kuma kasa da haka wata kwana 1 ma ta yi baya huce sai kwana 15 sai annabi ya ce ai kafin ki aikin san kwana nawa kike yin al'ada ki sai annabi ya ce idan wannan lokacin ya zo gurgudan abin da kake ta san kwana 5 kike ko 6 a al'ada ki tunda yanzu kuma baya tsayawa to duk wata kwana 5 din nan ko 6 da kike ko 7 shine zaki daina yin sallah shine qadratul ayyam allati kunti ta'idina fiha kwanakan da kika san ba kina yin haida sune zaki kirga su shine ba za ki sallah ba. Thumma ftasili wa salli. Idan kun fita gama kirga wayannan kwanukan, to sai ki wankan haiba, sai kuma ki sallah. Cigaba da sallah. An gane abin da Annabi ya ce mata, tunda kafin wannan matsalar ta same ta, ita ta san kwana nawa take. Duk mace ta san kwana nawa take, in ta fara haihuwa ta san kwana nawa take. Sai Annabi ya ce, tunda yanzu kuma kin samu matsala, kullum jini yana zuwa. So duk wata, tunda kin san kwana nawa kike, da wata ya zo sai ki kirga wannan adadin kwana nawa kike. Kwana biyar kike, kwana shida kike, shi ne ba za ki sallah ba. Bayan kwanan nan ya kare na adadin wanda ke kwana shida, to sai kuma ki wanka. Ya ɗauka kin samu ƙarfi, yanzu ba jinin al'ada ba ne. Sai ki wanka, sai ki ci gaba da sallah ki. Sai kuma wani watan. An fahimci maganar? Wannan jama'atar ba za ta iya ganewa ba. Wasu saboda sababbi ne. Ba sa iya gane wannan jinin al'ada ne, wannan jinin haiba ne. Amma wadda take da experience, tana ganin nau'insa za ta gane, kalarsa za ta gane, irin yadda karninsa yake za ta gane, yadda yake fitowa. An fahimci maganar. Amma in ba za ta iya ganewa ba, cewa wannan jinin al'ada ne ko kuma na cuta ne, to sai ta kirga iya kwanukan da ta saba tana yi. A lokacin da ta lafiyar ta lau, sai a kowane wata sai ta kirga kwana biyu, ta ce nan da take, sai ta ci a wannan kwanukan ba za ta yi sallah ba. Sai ta gama shi, sai ta yi wanka, mana wankan haiba, shi kenan sai ta ci gaba da ibada ta kuma. Sai kuma Allah ya kaimu wani watan. Haka Imamul Bukhari da Muslim suka kawo, wata riwaya ce, wata riwaya kuma da wato ta zo cewa ta yi, Annabi cewa yi, ya ce wa laysat bil haibati. Annabi ya ce ai wannan jinin ba haiba ba ne, jinin da kike gani kullum yanzu ba haiba ba ne. Fa idza aqbalat al haiba faturki as-salah. Idan kwanukan haibanki ya gabato, to shine zaki daina sallah. Mana da an shiga wata, kin ji alamun da kike ji na fitar jinin haiba, to shikenan haibanki ta zo. Sai ki kirga adadin kwanukan, ji manzo Allah. Fa idza dhahaba qadruha, idan kwanukan da kike ya kare, kwana shida kike yi, kika kirga yau kwana shida, faghsili anki dama, sai ki wanke jinin ki wankan ki na haiba, wasalli, sai ki ci gaba da sallah. Hukuncin ya fito. Haka manzo Allah ya koyar da wannan baiwar Allah, saboda ta gane. Malam yake cewa shi jinin haiba jini ne da yake fitowa, wadda mata suke samu, so yana fitowa daga cikin gabansu a kowane wata. Za ka ga wasu kwana shida suke, wasu kwana bakwai, yawanci yakan ƙaru a kan kwana bakwai, wata kaga ta tafi har tara har goma, yakan ragu kuma wata kaga kwana huɗu, wata kwana uku, wata kwana ɗaya tak take yi. Wata ma sai ta yi kwana goma sha biyar full, sannan wata sai ka ga ya tsallake mata kuma. To idan ya tsallake mata, to an shiga wata ruɗin kenan. To shi ne masu wannan hukunci. Wanda ya wuce kwana sha biyar, shi ne ake ce masa istihaba, jinin istihaba. Ya samu wajen mata goma a lokacin manzon Allah. Mata sahabbai manzon Allah sun samu irin wannan matsalar a lokacin da manzo Allah yake nan. Saboda duk sun je sun tambaye Annabi, kuma Annabi ya ba su hukunci. Daga cikinsu akwai wannan matar wadda muke karanta hadisin ta, Fatima ƴar Ubaysh al-Asadiyya. Anan ne matar Annabi nana ji take ba mu labarin cewa ita wannan matar ta zo ta tambaye manzo Allah abin da ya same ta da wannan jinin, wato cutar wanda baya dauke mata. Dan haka ta tambaye Annabi ta daina sallah kenan. Sai Annabi ya gaya mata cewa a kar ki damu, wannan jinin daga jikin wata jijiya ne a jiki, shi ne kike ta zubar da wannan. sawaka annabi yace za ta bar yin sallah ne a kwanukan da ta san tana yin al'ada kadai kwana biyar ko shida ko bakwai idan wannan kwanukan suka kare sai ta wanka sai ta je ci sallah kaga nan zamu fahimci cewa akwai bambanci wannan hadisin yana koyar da mu cewa akwai bambanci tsakanin jinin al'ada da jinin mai istihaba shi jinin istihaba haka yake zubowa ba shi da lokaci shi ko jinin haiza yana da lokaci ke bantacce kwana biyar kwana shida kwana bakwai baya wuce kwana goma sha dan haka hadisin yana koyar da mu cewa jinin istihaba na cuta baya hana mutum yi sallah da sauran ibadodinsa za ta yi karatun qur'ani za ta yi sallah za ta yi azumi amma shi jinin haiza shi ne wanda Allah ya hana mace ta yi sallah idan jinin al'ada ta yazo kuma ba za ta biya ba duk macen da take al'ada an yafe mata sallah dan ce tsarki ma ba ce ta biya ba sai dai za ta biya in azumi ne lokacin Ramadan ne za ta sha azumi amma ba a yafe mata ba in ta gama can bayan sallah ta samu kanta sai ta biya adadin da ta sha manzala ya koyar a cikin wannan hadisin cewa matar da ta samu kanta a cikin jini irin wanda yake na cuta wadda ta san kwanuka nawa take na al'ada shi annabi ya ce to ta kirga kwanukan shi kenan sai in kwanukan suka wuce sai ta yi wanka sannan a wannan hadisi za mu fahimci cewa jini najasa ne ba wai sai jinin al'ada ba generally jini najasa ne aw daman masfuhan aw lahman khinziri in dai jini ya taba jikinka sai ka wanke in ya taba tubanka sai ka wanke in ya zuba a waje sai an wanke shi jini najasa ne ba wai sai na mutum ba har na dabba har na dabba sai ka wanke shi an fahimci magana yau saboda haka jini dole ne a wanke shi ita mai irin wannan al'adar ba ce sai ta yi wanka duk sallah ba abinda dai annabi ya ce duk sallah sai ta yi mata alwala duk sallah sai ta yi mata saboda haka an samu dai wata mace a cikin sahabban ita duk sallah sai ta yi wanka amma ba sa take ita ta sa kanta kai hadisi da ya nuna mana akwai wata mace a cikin sahabban manzo Allah da ta samu kanta a irin wannan ciwon to ita duk sallah sai ta yi mata wanka ai ka ku kai wahala sallah biyar wanka biyar kuma sai ta jika kanta ga shi kan mace ba irin namiji ba in kai ne ba komai ba ma gashin a kanka da amma ita da yawan gashin nan duk sallah amma ita ce ta sa kanta da kanta ba annabi ne sa ta ba shari'a al hadith al 40 hadisi na gaba an Aisha ta an karbo daga nana Aisha anna umma habiba akwai wata sahabiya ana ce mata ummu habiba wannan alkunya ta ce akwai ana ce mata ma ummu habib kuma an ce sunanta ita kanta sunanta habiba yar jahsh kanwar matar manzon Allah ce zainab binti jahsh yar wacce ce Allah ya daidaita ita ce matar abdurrahman dan auf sahabun nan dan kasuwa ne kudi cikin sahabban annabi ya fi kowa kudi abdurrahman dan auf da kudi ne an kasuwa ne cikakke to matarsa ce ita wannan bayar Allah to ita ma ustuhibat sab'a sinin shekara bakwai ta yi tana zubar da jini irin wannan jinin na cuta sai da ta yi shekara bakwai ciwon da ya kama ta ba ta warke ba har tsawon shekara bakwai tana ta kwararar da jini fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dalik sai ta zo wajen annabi ta biyo ta ta wajen yar uwarta sai ta tambaye manzon Allah ya maikin Allah kullun sai na istihaba kullun jini ne yake zuba jiki ya zan yi fa amaraha an taghtasila sai manzon Allah ya umarce ta cewa ita ma ta kirga kwanukan haidata sai ta wanka in ta wanka sai ta cigaba da sallata ta cigaba da ibadata da duk abin da ake yi kawai ta tabbatar ta san adadin kwanukan da take kace fa kanat tattasil li kulli sala ko kun ga matan mu kwanukan tana al'ada ta cigaba da ibadata to ita bata samu nutsuwa ta fi son duk sallah ta yi wanka to duk sallah sai ta yi wanka dan ta yi na azhar illa ta tsaro sai ta yi wanka sai ta yi sallah idan magarba ta zo sai ta yi wanka sai ta yi sallah idan isha ta zo sai ta yi wanka haka take kullum ta yi kokari amma ba sai ta kai ba ita abin da annabi ya sa ta shi ne idan lokacin al'adar ta yi ta gama to ta yi wankan al'ada wankan haiba sannan ta ci gaba da ibadarta kamar yadda annabi ya gaya wacin bayar Allah ta baya ana ganewa wannan tsarin sharhi ne dan daman an samu mata kusan guda goma a zamanin manzon Allah wanda duk sun yi irin wannan cutar ita ma wannan tana ci wannan cutar ta same ta ne daga baya to malamai sun yi sabani اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا سكتي تند وانا صحابي اعتكي وانكا عدس الله سدول جوة تكي دا وانا تشيوان نجبد جدي كلا كما دس الله بذاك سيكي وانكا سيما لما يسكي سابعني وصل جتكين سفذهب بعضهم إلى وجوده وصل جتكين ما لما يسكي واجبيني ما تد تكي استحابة duk sallah sai ta yi mata wanka duk sallah sai ta yi wanka suka ce wajibi suka ce akwai hadisai da suka zo da wannan cewa mace ta yi wanka a duk sallah amma jumhur da ka ce muku jumhur shine mafi yawan malamai mafi rinjayen malamai su kuma daga cikin malaman da suka gabata cikin sahabban manzon Allah da tabi'ai daga cikin su akwai sayyidina Ali dan Abi Talib sirkin annabi kanin annabi da sayyidina Abdullahi dan Abbas cousin dan manzon Allah da nana Aisha matar manzon Allah da kuma khalaf malamai na baya su ne daga cikin su akwai shugaban mazhabar Hanafiya Abu Hanifa da kuma wato Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal shugaban Hanbaliya sai suka ce tana yin jinin ba wanda ya dora masa ko ji da shine sun yi istidlali bi bara'ati al-asl aslan ma tabbata ba ta zubar da jinin al'ada ba tana da sarki ba ce sai ta wanka ba nan sai sallah alawla ko nasi kace aslan haka abin yake suka ce wancan hadisi da masu cewa wajibi ne suka kafa hujja akan sa hadisin ummu habiba wanda take wanka a duk sallah suka ce wannan bai tabbata daga wajen manzon Allah ba ma na ta ba da wasu hadisan da suka zo da suke nuna cewa matar da take istihaba sai ta yi wanka da sallah suka ce hadisai ne ba su inganta ba da'ifai suka ce ita kuma ummu habiba da take matar Abdurrahman dan Auf da take yin wanka a duk sallah suka ce ita ta sa kanta min indiha ita ta sa kanta laisa amran minan nabi laha ba annabi bane umarce ta ba annabi bane yace tai wa innama amaraha bil wusl faqat wankan da annabi ya umarce ta shine wankan da in ta gama jinin al'ada shine annabi ya umarce ta shi dan haka ita ta sa kanta dan haka wannan hadisi yana nuna mana mace dai da take jinin cinta za ta yi wanka ne bayan ta gama kirga kwanukan ta na al'ada sai ta yi wanka rago kwanukan ba ce sai ta yi wanka ba ana Aisha radiyallahu anha qalat nana Aisha ta saki kun ga duk hadisin gura uku duk nana Aisha ce take tarwaitowa saboda al'amari ne da ya shafi mata ba za ka ji an ce ana Abu Huraira ba dan ba abin da ya shafe shi da wannan ba an gane nan ma nana Aisha dai Allah ya daidaita matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat ita tarwaito take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahid kilana junub tace na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga roba guda daya daga bociki guda daya lokacin duk muna da janaba ni da manzon Allah muna wanka a ban daki guda daya mun ebo bociki ruwa bociki guda daya tare muke yi ni da manzon Allah dukkaninmu muna da janaba kaga wani abu na cinyewa kai wanka tare da matarsa annabi yana wanka tare da manzon da matarsa matar kuma take bada labari wannan yana ƙara dangon zumunci da alaka da soyayya tsakanin namiji da mace annabi dai ya fi kowa iya cinyewa yadda za a tafi da mata sha hankalinta a sa mata soyayya annabi haka yake ma wannan nan ya dade bai wa matarsa magana soyayya ba san da aka dade an saba shi kenan shiru a zuwa dan annabi kun ga gashi tana fada cewa annabi dani da shi sai ta dariya tana munna ko ta wuce annabi annabi yake rage sifirin da kansa yayi wai a bata dama dai ta san duk sanda mace take son tema wayo ka batta tema sai ta ji dadi ko tema wayo tema wasu lissafin ba a wa mata haka ta zo tema wani da ba ai an shiyo kaza ko kudin kaza a bayar ita koma daki za ta tana ta mun taimar wayo bai gane ba shi ko ya gane ta dai to haka ake wa mata sai ka kyale ta ka dan tattara abin da za ka tattara saboda zafin yanayi musu yawa sai da safi ka fita aiki ko ka tafi sana'a ko ka tafi kasuwa ka batta a cikin gida kusurwa hudu jiya shekaran jiya satin ta ɗaya satin ta biyu ta fita ba wannan abu kai damuwa sosai sai in aka yaje ka baka kyawu kai ku ka fita kaga can ta ci wancan wani ma mara adalci a wuri yake cin ya dadin sai zo ba ta gida ita haka to irin wannan dan dabarar kudin cefa ne da kudin unguwa anan suke dan fanshe dan rashin jin dadin an yi haihuwa waje kaza zan je barka guda uku zan sai wancan a can fadan ba wata wancan 2500 wancan duka ta tara ka bai anan za ta yi dan dabarun ta dan wabce 2500 ta sa account ɗinta ragowar shi ne sai ta dan ta tsatsala idan ko ita ta haihu ita za ta ta karbewa ba ita ta haihu ko za ta yi biki ita za ta kawowa tana ta sa a susunta in an tashi biya kuma kai za ka biya ita ta ci abun amma kai za ka biya to wani za ka samu sai ya ci rigima da shi to ke da aka kawo biki ne ba ki aka kawo ba sabo ka keke biya su ba haka ake wa mata ba biya din ai kai din dai aka ce ka biya eh ai to wannan yana rage musu tension na zaman gidan da zafin abin yayi yawa ka dan batta wato wani ya hana mata su aiki wani ya ki ba ta jari to dan wannan dabaru wata ta ce ita za ta ce fa ne lati ce to ne to sai kake yawa sai ce a kira ta sai lissafi nawa ne kullun kaza ni ka mata kudi san da zaka kaga baka dawo cin abincin rana ba sai sai mai manja mai da yaki ba sai ta ci kan ce fa nan da daddare sai ce ma kaga ce fa nan ranan wannan kudin ce fa nan yana wajenta laha ya tabbata gare ta sai ce ta tara wannan yana rage tension sosai ya dan amma duk sai da aka zama mai kididdiga keke da keke towa ku soya komai sai ke ta ji amma ka zama galago haka kuma baka gane ta zama soko ta kakkarbe shikenan sai tayi ma girki mai dadi sai ayi ma kaza 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 saboda tayi ma waye ta jar babuwa haka ake so haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam da matan yanayi mai kyau ya nuna musu kauna nuna musu soyayya ku ga wani salon na soyayya tare ake wanka a ban daki yanzu wani ciki da zaki zo ki ya shiga ban daki tana kungosa menene ya rufe gidan ku ga annabi tare yake da tare da iyalin sa eh wannan yana da kyau eh a dan goda canja mata eh sai ka ji ta ji dadi nana Aisha take cewa mun kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna yin wanka abociki guda daya dukkanin mu muna da janaba to wannan wani bayani ne ke ma shin fada ana idan tana da janaba shi ma yana janaba suna wanka tare amma fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana hai to ga wani salon soyayya tace idan kuma aida nake idan ina jinin al'ada to manzo Allah yana sa yi rufe wajen da jinin yake fitowa kuma yadda mata suke sa fat ayi kunzugu tace annabi yana sa ni rufe kuma in sa zani a jikina fayubashiruni a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana mu'amala da ni ya taba ni ya rungume ni ya hira da sauransu mana baya kenkenin mace din tana ba a son ka guje mace kamar yadda Yahuda suke dan tana al'ada Yahudawa a tsarin su dan mace tana al'ada ba za ta shigo dakin su ba za su ci abincin ta ba abin da za ta taba su ta ba za su zauna hira da ita ba sai ta gama sai manzo Allah ya kai wannan abin ba haka yake mace ba ai ba najisa bace ita jinin ne Allah ya ce najisa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid shi jinan ne najasa ita ba najasa bace ba a ce kana ci girkin ta ba a ce kana ai mu'amala ai hira da ita za a kwanta da dai da shi a shimfida daya sai za ka yi wasanni da ita ma kawai wajen za ka rike nan ba a yi ta bude ba a lokacin saboda abu ne zai iya kawo kenkeni to ba a san duk abin da zai sa wato mace tayi wani abin da namiji zai kenkeme shi to ba ana son ta guje shi tayi kokarin karewa an hana namiji ya kusanci mace tana cikin al'ada dan haka in tana cikin wannan yanayin za ta sa abin da za ta hana jinin ya zuba ta daura zaninta ta zauna da mijinta su kwanta a cikin gado daya a shimfida daya duk abin da namiji da mace yake yi za su saboda abin da aka hana shi kusance ta wannan zai sa wato tashin hankalin mace ya sauke duk lokacin da suke al'adar nan suna samun wani yanayi na zungura na shedan mace za ka samu wata ranta a kusa yake a lokacin in tana al'ada za ka ji a cikin fushi take haushinta take ji za ka ga cewa fada take a lokacin sannan take al'ada za ka ji da an tabo ta ko ce ta sama to ba fushi za ka yi ba a yanayin na al'ada haka wasu matan su sai ka lallame ta sai ka yi mata mu'amala mai kyau ka ja ta a jiki ka siyo mata yan kayan kwadayi saboda tana ciwo a wannan lokaci zo mu je mu siyo biredi ka ja ta wani baya zuwa ko siyo biredi da matar su dan ba an kaga ya dauke ta to zai kai ta unguwa gidan su ko zai aje ta wurin amma zo mu fita mu je ne dan siyayya za ka je ka siyo kayan cefa ne dauke ta kuje ta ta wannan yana rage damuwa an fahimci maganar kuce da daren nan ka koma ba siyo biredi ba zo mu je mu siyo ko ku tafi a mota ko ku tattaka a kasa in wajen ba nisa ko ka dauke ta a babur korar da zaka shata ta ku zaka ne za ta saki baki ki sai mahira saboda ta ji dadi amma ka bacci a gida ka kulle ta baka yi mata san wani guguwan guguwan ma ta hana ba haka sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ina jinin haiba ne yana umarta ta isa unzugu ko fadi rufe gabana isa zani rufe baya kankami na kenan yana mu'amala da ni fayu bashirini har runguma ta yake jina na Aisha tace wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa ughassiluhu wa ana hay tace kai ba ma haka ba ana azumin ramadan annabi yana masallaci yana i'tikaf ni kuma ina daki na ina cikin jinin haiza annabi yakan turo min kansa cikin daki annabi yana nan masallacin annabi ga dakin nana Aisha akwai kofa da take annabi ta nan yake shigowa to ga wajen i'tikafin sa manzo Allah yakan sa kansa ya tura sai ta wanke masa ta wanke kan annabi taji sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana mutum ya tara gashi in ba zai kula da shi ba in dai zaka tara gashi to annabi yake ka kula da shi ka taji ka wanke ka sa mai sa mata rai annabi yana tara gashi bayan kwalkwal ba haji yaje ko umara ko kaina kansa cikin daki ni ina cikin daki tace Allahu sallam tace wa ana haid a wannan yanayi ina cikin jinin al'ada kenan ba hana mai jinin al'ada ta taba kanka ba sai mu'amala da kai a matsayin ka na mijinta kusanta ta ce kawai aka hana kaga wannan hadisin yana koyar da mu ya halatta wato a mace da miji su haɗu su wanka a bandaki a wankan janaba ko wankan tsafta ma kuma wani irin wanka ne sannan hadisin yana koya mana cikin mace dan tana jinin al'ada sarkakakke ne ba najisa bane dan haka annabi yake sa ta rufe jikinta kuma ya rungume ta ya taba ta kaga taba ta ba wai jikinta ya zama najisa bane ya halatta wato ai bayanin abin da yake ko abu ne na jin kunya amma idan wajen ilimi ne a fito da abin fili ya halatta mai itikafi gashi za mu shiga Ramadan ba a ce kar ka yi wanka ba za ka yi wanka za ka iya fitowa daga cikin masallaci amma da niyyar ta je ban daki ka wanka ka dawo ko sai itikafi jiradansa wasu ba sa ganewa ba a fita waje haka kawai haka kawai wai ka fita daga masallaci ka fito waje ko za ka amsa waya ba a yi sharadin sa ke zauna a masallaci sai da lalurar shiga ban daki ko wata lalura wanda take tarbabbiya a shari'a za ka fita ka watsa ruwa ka dawo ci gaba da ibadarka gashi annabi ma yana tura kansa wajen matarsa ta wanke masa sallallahu alaihi wasallam fitar da kai mutum yana yi tikafi a masallaci ya fitar da kansa don a wanke ko ya lotsa zai gano wani wannan baya lalata yi tikafinsa wannan yana nuna mana cikin hadisin manzo Allah yana da kyakkyawan mu'amala da matayensa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kaga yadda yake tare da matarsa sallallahu alaihi wasallam yadda yake mata kyakkyawan mu'amala kuma ta ji daɗi gashi tana ba mu labari wannan labarin fa bayan annabi ya bi duniya ne dai take ba mu hukunce hukunce ne da ilimi dama manzo Allah ya nuna ta yace ku nemi rabin ilimi na wannan al'ummar rabin ilimin al'ummar nan yana wajen wannan baiwa Allah ku je ku koya isa tunda annabi ya rasu take ta ba da ilimi kuma Allah sai ya mata tsohon rai bayan rasu manzo Allah shekarar ta 48 a duniya kaga bayan rasuwa annabi ta zauna shekara na 30 akai ta kwasa ilimi in ta tafi umara nan sahabbai suke binta wasu ma daga wata duniya a zuwa hadu da ita wasu ta so daga kasashen su su zo madina ai mata tambaya ba da amsa radiyallahu anha tana da majalisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani waje kun shiga cikin harami cikin masallacin annabi kamar fila ce irin wannan yadda ba Allah ne da yin jira a saman ta an rubuta ustuwa na tu Aisha fila tana na Aisha nan take zuwa ta zauna yadda ba Allah ne ya zauna a kewaye a ta tambaya tana ta ba mutane ilimi ita kuma wannan filar tana da asali da tarihi abinda yasa ta kama take yasa ka sa mata filar nana Aisha annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana zuwa filar daga bayanta yi sallah ya nafila rak'a in yi nafila ya daga hannu ya addu'a sai yake ga nana Aisha duk wanda ya zo filar nan yi sallah ya roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda ya roka sai Allah ya ba shi sai bayan annabi ya rasu sai ta mai da wajen nan ne wajen zamanta duk wanda ya je masallacin manzo Allah ya nemi wannan filar tana cikin rauba an san rauba ai to a cikin rauba take ka samu wannan filar kai sallah ka roki Allah manzo Allah ya ce tabbas abinda duk ka roki Allah a wajen nan an amsa mu in ka shiga cikin harami cikin masallacin manzo Allah in ka shiga rauba akwai mun bari da liman yake hawaye mun eh huduba yana kallon kamar yadda kuke gani liman ya hau to daman kan ka kalla ɗakin da manzo Allah yake inda kabarin annabi yake gefen sa shine anan ita filar nan ka gane daga mumbari zuwa ɗakin da annabi yake a kwance in ka kirga filar ɗaya biyu ita ce ta uku ana gane wa daga ka ga nan mumbari nan akwai filar gaban sama akwai filar akwai wata filar filar biyar ce har ta kai ka ɗakin manzo Allah to daga mumbari tana shigowa in ka kalli mumbari to kalli hagu hannunka na hagu sai ka kirga filar ta ɗaya ta biyu ta uku twice ɗakin da annabi yake in ka ɗaga za ka ga an rubuta ustuwa na ta Aisha da sharqiya kuma za ka ga mafi yawan jajayen nan can suke taruwa a cikin rogon ma za ka ga an kucika a wajen saboda kowa so yake sallah wajen ya roki Allah wajen saboda manzo Allah ce wajen amsa addu'a su duk wanda Allah ya kai shi Madina ya je masallacin annabi ya shiga rawa to yi kokarin sallah a wannan wajen bayan kai sallah inda dama ka juyo gaban filar kuma ka jingina dan annabi idan yayi sallar sai ya juyo sai ya jingina ban kai sa'a bayan kai haukan daidai da inda annabi ya jingina sallallahu alaihi wasallam sai ka samu albarka an fahimci maganar to anan ta zauna na Aisha shi sa yawan zama da take anan take ba da karatu sai aka sa wa filar sunanta ustuwa na tu Aisha filar nana Aisha filar nana Aisha an fahimci maganar duk wanda zai tafi ko gogolin ka shiga kai ko gogol ka sa ustuwa na tu Aisha ko ka sa filar nana Aisha ko da Hausa ce zai fito ma da shi za ka gani dan ka je ka gane wajen kar ka je ka shigo baka shiga wannan wajen ba kai kokari ki ka roki Allah a wajen Allah zai amsa ma abin da ka roka ana gane wa ana Aisha ita ta ba mu wannan ilimin hadisi na gaba an Aisha ta kujire kai zai ta take rawaitowa nana Aisha ta rawaito wannan hadisi qalat nana Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yattaki fi hijri wa ana haid فيقرأ القرآن نانا عائشة تكي تيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تي ينا تشنجتا ينا تا دكي دكفا تا قود تنيا تا وأنا حائض إنا تكين حالا ينينا الآدى سي النبي يزو يتا دكنسا هو يكشنجتا أكن واتو تنيا تا an gane tace ina al'ada ba kuma yana karatun alqur'ani shi yana karatun qur'ani kaga karshen ji dai zata ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani ita tana ji da mun ga sautin annabi mai daɗi wajen karatun qur'ani ita kaga tana haiza ba za ta yi karatu ba an fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake karatu tana ji kuma tana cikin al'ada annabi ta da kaga wannan yana nuna wa cewa jikin mace mai haiba ba najisa bane tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan cinyata ya ta da kai ko yayi ya ta ya sa hannayensa akan cinyata ya jingina da ita an gane yana karatun alqur'ani wasu kuma suke ce an hijir anan ma'ana annabi yana wato jingina dikirjinta ko da bayanta jingina kuma da ban Allah ne kaga zaka yi jingina ta bayansa kaji jingina da ita sai ya zama yana karatun Qur'ani ita kuma tana jinin al'ada a lokacin ana cewa hijir cinya akan ce yadda dai za iya tada mutum zai tada kansa ai shine sai dai cinyar ko shine za a tada kai annabi kuma ya tada kansa ya jingina da ita kuma yana karatun alqur'ani kaga wannan yana nuna mana halaccin me wato taba matar da take jinin al'ada ba matsala bane gashi kuma duk dai annabi yana nuna mana ne irin kyakkyawan mu'amalar da yake yi da matansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana aice kaga kusan duk ita tarwato wannan hadisin saura na ƙarshe guda ɗa wanda ba ita tarwato ba hadisi na ƙarshe a cikin babu shine hadisin mu'adha an mu'adata qalat sa'altu aisha har yanzu dai da aisha a ciki sa'altu aisha ta radiyallahu anha fa qultu ما بال الحائض تقتضي الصوم ولا تقتضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكن أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم ما البخاري ومسلم سنبت الحديث daga wata baiwar Allah sahabiya ce wasu suka ce a tabi'a ce ba sahabiya bace sunanta mu'adha kamar da aka ce mu'az ita kuma mace mu'adha ita bane wani ya sa mu'adha ba ne ko akwai wanda ya zama ta mu'adha ba mu sani ba ma sai yanzu ana sa wa mace mu'adha shi namiji mu'adha ita mu'adha al-atawiyya Allah ya mata rahama tana daga cikin manya-manyan malamai mata tabi'iyya ce bayar da sura annabi ta bayyana ita ta zo wajen manzon Allah wajen matar manzon Allah ana Aisha a wannan masallacin da muke a wannan wajen da take na ilimi ta zo ta same ta tace sa'altu Aisha ta radiyallahu anha na tambayina in lokacin da ta yi haifar nan lokacin azumi ne sai ta biya azumi amma ba a ce ta biya sallah ba dan me za a ce ta biya azumi tunda ba a ce ta biya sallah ba dan me za a ce sai ta biya azumi wa qalat sayyidatu aisha tace mata a harriyatun anti ke khawarici yake ko ya tawaye ce ke ne ngane masu fada da addini ne ku dan a lokacin akwai wata wato mazhaba da ta bayyana a wannan lokacin ana ce musu haruriyun an gane ko al-haruriyya akwai wani gari ne a cikin kasar Iraki wani gari ne ana ce masa harura to wayannan yan garin sannan aka fara samun khawarijawa khawarijawa wanda suke fito na fito da sayyidina Ali da Abi Talib suka ce ba akan daidai yake ba mana suka yi mattawai suka ce sai ya je yaki Muawiya ya sauke shi suka kibi suna da zafafawa akan addini suna tafiya akan ra'ayi wanda yake ba daidai ba su suka ce ai duk matar da ta yi al'ada dole sai ta biya azumi sai ta yi sallah ma dole sai ta biya yadda sai ta biya azumi to dole ma sai ta biya sallah ra'ayinsu ne to wannan matar da ta zo ta bayyana na Aisha sai ta ce ko ke ma ai waccan kungiyar ce a harubiyatun anti ke ma kina da ra'ayin wayancan yan tawaye ne Allah da annabinsa sun ce kada mace mai haida ta biya sallah su sun ce amma sai ta biya kun gane fa qultu lastu bi haruriyya Mu'adha ta ce sai na ce da nana Aisha a ni ba ni da wannan ra'ayi ni ban san ba ma ba ya tawa ce mace ne Salamu Umar bi qada'i salah amma ba a ce sai mun biya sallah kun mu ma mun yi al'adan kuma lokacin annabi yana nan yace mana mu biya azumi kan mu biya sallah me dalili ba ruwanki haka annabi yace to haka haka za a yi haka annabi yake mu haka ya umarce mu azumi mu biya sallah kuma yace ba sai mun biya ba to haka umarni ne daga wajen manzo Allah kin san hikima biki san hikima ba babu ruwanki an fahimci maganar saboda haka babu wanda zai ce miki wato ki biya sallah amma manzon Allah da ya tashi sai ya ce mu biya azumi an gane ai kage ta bata amsa kuma an huce wajen saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa ita mai haida za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba saboda ne a ce sallah ai kullum ana yin ta sau biyar shi ko azumi sau ɗaya ne a shekara an gane ko wasu ne suke son su kawo dalili da wani uzuri cewa ai sallah kullum fa ake yi har kuma sau biyar kuma a ce sai ka biya in kike in gina yin kwana bakwai sallah kwana nawa kenan biyar sau bakwai sallah talatin da biyar za ta yi biyar ɗin ma ga ta da kyar ake yi da kyar da siɗin goshi an gane musamman sallan mata tana shan wahala ta dinga cewa taki sallah ta ciki sallah an fahimci maganar sannan manzo Allah sallam in ya tabbatar da al'umma sakan abu to ya zama sunna tunda manzo Allah ya ce a biya azumi kar a biya sallah to haka hukunci yake duk wanda ya tambaya ta ta'annufi to a nuna masa wannan ba daidai bane kamar yadda nana Aisha ta nuna mata idan ku mutum ya tambaye ka dan neman ilimi to lallai ke masa bayani ka goya masa an hana mace ta biya sallah ne mai al'ada saboda akwai wahala a ce sai ta yi sallah guda 35 abin yayi yawa sai aka ce innal mashaqqata tajlibu at-taysir sanani ya jawo mata sauki sai aka mace duk wanda ya zama cewa tana al'ada ba a ce ta biya wato sallah ba, amma za ta biya ne, za ta biya azu. Wannan shi ne ƙarshen wannan babun na haiba. Mun gama da batun wato abinda ake cewa sarki, yanzu kuma za mu shiga tunda kuwa ka zama tsakaka, za mu tashi kuma kitabu sala. Yanzu ka iya alwala, ka iya wanka, ka iya taimama, ka iya sarki, to yanzu ka tafi gaban Allah. Haka ake son ka je gaban Allah a tsaftace, a tsarkake, to za ka ce kuma ai sallah. Shi ne babu na gaba da za mu tashi.